A yammacin jiya ne dai wasu gungun 'yan bindiga kimanin su 15 suka kai wani mummunan farmaki a caji ofis na karamar kumar Abaji da ke nan yankin babban birnin tarayya Abuja da kuma kan wani bankin kasuwanci da ke cikin garin. Kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja Sifi Benef Igwe da tallafin wasu sojoji masu gadin fadar shugaban kasa sun isa garin inda suka bi 'yan bindigar kuma aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu. Kakakin 'yan sandan babban birnin tarayya Subirtandan 'yan sanda Jose Ade ta ce sun samu nasarar tafke 'yan bindigar guda uku waɗanda suka samu raunuka biyo bayan samun su da harsasai suka yi. Sannan mutanen gari kuma sun kone ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a daidai lokacin da harbin bindiga ya kwantar da shi. 'Yan sandan sun harbe har lahira jagoran gungun 'yan bindigar kana su ma a ɓangaren su ɗan sanda ɗaya ya rasu. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke yabawa jami'an tsaron ya ce amma duk da haka akwai sakaci a ɓangaren jami'an tsaro.
Wannan yunkuri da rundunar 'yan sandan birnin tarayya da sojojin da ke kare birnin tarayya suka yi abinda ya cancanci yabo ne. Duk da yake da an bi shawaran da muka kawo mai yiwuwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba. Ba a wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yaɗa labarai na cewa lallai akwai wata ƙungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya Abuja. To kullum abin da muke cewa shi tsaro ana yin shi ne mataki-mataki. Abin da muke cewa in ka aza ɗaya to yanzan akwai wani haka ko da misali an samu an wuce gudan zai ga ɗaya ya tsayar da shi. Matakai guda shida ne ake sakawa a tsaro. Mun ba mu shi minista na birnin tarayya shawara ya diba tsari da ake da shi na tsaro a birnin tarayya ya tabbatar da cewa waɗannan ababen guda shida akwai su a kowane ɗaya daga cikin yanki yankuna da ake da su a birnin tarayya. Kuma abu na biyu muna da labarin cewa akalla mutum hudu aka kashe harin. Bancin shi shugaban ƙungiyar da kuma ɗan sanda da aka ci an kashe akwai mazauna ƙauyukan nan guda biyu wanda abin ya shafa. To kaga irin wannan gaskiya akwai buƙatar rundunar ɗan sanda suna hitar da jawabi irin haka su yi jaje kuma su nuna nadama da cewa abin ya shafi 'yan ƙasa irin haka.
Na tambayi mai bibiyar al'amuran tsaro a Najeriya, Basharu Altine Guyawo Isa, ko mai irin wannan aika-aika yake nunawa a shanin tsaro na babban birnin tarayyar Najeriya?
Wannan ba komi ba da shi ka nunawa, illa har yanzu shina nuna akwai sauran na akaba ga irin matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa, musamman shi babban birnin Abuja wanda shika huskantar barazana akai-akai na ainihin harin 'yan ta'adda da 'yan bindiga iri-iri. Wannan birnin Abuja kowa na ciki, an yi lokacin da aka zo aka hosa gidan yarin kuje wannan birnin Abuja. An shigo cikin birnin Abuja a yi ta'addanci ainihin kala-kala cikin wannan birni. An tara matahiya daga Abuja zuwa Kaduna a yi ta'addanci. An shiga wurare wanda yake cewa ba a tsammanin a shiga na jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda iri-iri Abuja da kewaye a yi ta'addanci. So wannan ba wani abun mamaki ba ne, Malam Hassan. Illa dai wannan al'amari shina nuna irin yadda an kaci ƙauyuka, irin yadda an kaci birane, irin yadda hitinar yanzu take hararen babban birnin tarayya Abuja. Domin idan ba a kare da ƙauyuka ba, idan ba a kare da birane waɗanda ake waye ba, ai kaga birnin tarayya ba za a harare shi ba irin yadda 'yan bindiga yanzu ke harara ta yi.
Matsalar tsaro dai a Najeriya abin sai ɗaukar wani sabon salo yake yi. A watan jiya kaɗai sama da mutum 1,090 ne 'yan ta'adda suka sace a sassa daban-daban na ƙasar. A cikin wannan adadi kuma Abuja ne ta zo na 7, kamar yadda alƙalaman kamfanin tsaro na Beacon Intel ke nunawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.